Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 31 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci 17, 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numad FM da Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio da ke kuma Si, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matan shugabannin wasu ƙasashen Afirka, ciki har da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari, sun duba matsalolin da mata da basa samun haihuwa ke fuskanta a nahiyar. Sannan Sule Mummuni Barma zai gabatar da shirin na kasa. Har ila yau Ridwan Abbas zai gabatar da shirin sharhin jaridin Ghana. Sannan kuma sai sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan, sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce Najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar Afirka. A cewar hukumar, rashin faɗakarwa da gano cutar a ƙurarren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu ɗauke da cutar ta kansa a Najeriya, wacce ke yammacin nahiyar ta Afirka. Aminu Aliyu wani ƙwararren likita ne a Najeriya.
Within 2012, we had an increase in the number of incidents of cancer patients.
Yace a tsakanin shekarar 2012 an samu karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar daga adadin miliyan 12 zuwa 14 har zuwa miliyan 18 a bara. Amma zuwa yanzu ba a fitar da alƙalamin wannan shekara ba. A irin matakan da take ɗauka, gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wasu tsare-tsare na yaƙi da cutar, inda kuwa farkon makon nan ta ayyana zaftar kuɗaɗen da masu ɗauke da cutar za su kashe wajen yin magani da kashi 50 cikin 100. Wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar wakilan Amurka sun gayyaci tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro John Bolton domin ya je ya ba da shaida a mako mai zuwa a binciken da suke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Shaidu da dama sun ba da bahasi a gaban kwamitocin da ke binciken cewa Bolton ya damu matuƙa kan yadda lauyan shugaba Trump na kansa Rudy Giuliani ya rika zagayawa yana tirsasa Ukraine da ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ke neman tikitin tsayawa takara shugaban ƙasa a baɗi kan wata badaƙala da bata bayyana ba. A watan da ya gabata, shugaba Trump ya sallami Bolton bayan da suka samu sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama, ciki har da na Ukraine. Hukumomin ƙasar Chile sun shammaci fadar White House ta Amurka bayan da suka soke wasu tarukan koli biyu, ciki har da wanda shugaban Amurka Donald Trump zai halatta a watan gobe, inda za su gana da shugaba Xi Jinping na China. A jiya Laraba, shugaban Chile Sebastian Piñera ya fidda sanarwar inda ya ce ba za su karɓi baƙuncin taron tattalin arziki na haɗin kan ƙasashen yankunan Asia da Pacific ba, wanda ake kira AFEC a taƙaice, saboda zanga-zangar masu adawa da gwamnati da ake yi a Santiago, babban birnin ƙasar. Shugaba Piñera kenan cikin harshen Spanish yake cewa abu na farko da ke gabanmu a matsayinmu na gwamnati shi ne mu maido da doka da oda, sannan al'ummar ƙasa da tabbatar da zaman lafiya. Shugaba Trump dai ya so ya yi amfani da taron wajen rattaba hannu a sashi na farko kan matsayin cinikayya da suka cimma da China. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sashen yaɗa labaran kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ya yi wa magoya bayan kungiyar Albashir cewa akwai wani babban labari mai daɗi da zai fito, batun da shi ne sanarwa ta farko da kungiyar ta fitar tun bayan mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi a wani samame da Amurka ta kai a ranar Lahadi. Tunda tsakar ranar jiya Laraba, sashen yaɗa labaran da ake kira Al-Furqan Foundation ya fara watsa labaran amma ba tare da ya faɗaɗa bayanansa ba. Wata kungiya mai suna Aside da ke tattara bayanan sirri take kuma bin diddigin kafofin sadarwar kungiyar masu ikirarin jihadi, ta ce tuni magoya ban ISIS suka fara yaɗa labaran a kafafen sada zumunta inda wasu ke nuna fatan al-Baghdadi na raye yayin da wasu ke jiran su yi bikin jihadin da suke ikrarin yayi. Kamfanin Twitter ya haramta amfani da shafinsa wajen tallata abubuwan da suka shafi siyasa, inda ce kamfanonin sada zumunta na ba masu tallata manufofi da suka shafi siyasa damar yaɗa sakonni masu haifar da rudani. A jiya Laraba, shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya wallafa a shafin na Twitter cewa tallata manufofi a shafukan sada zumunta na ba wasu damar da bata dace ba idan aka kwatanta da abin da ake gani a sauran kafofin yaɗa labarai. Kamfanin Facebook ya sha suka tun bayan da a farkon watan nan na Oktoba ya ce ba zai tace gaskiya daga ƙarya ba a tallace-tallacen da 'yan siyasa ke wallafawa a shafin. Abin da ake ganin zai iya ba su damar su tafka ƙarya ya san ransu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gidauniya da ake kira Mark Foundation da ke sa ido kan kiwon lafiya a sassan duniya, wacce ke da hadkwata a nan Amurka, ta tattaro matan shugabannin wasu kasashen Afirka a Ghana, ciki har da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari, inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsangwamar da mata ke fuskanta sanadiyar rashin haihuwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ridwanullah Abbas ya aiko mana daga Accra.
Hali na rashin samun haihuwa na shafan kimanin kashi 15 na ma'aurata faɗin duniya. Hukumar kula da kiwon lafiyar duniya WHO ta ce kashi 50 na matsalolin rashin samun haihuwa na ma'aurata daga maza ne. Matan shugabannin kasashen na Afirka sun amince cewa wannan matsala na canjawa kuma ana samun nasara. Haka mun samar da likitoci 7 da masana halittun rayuwa waɗanda sun ka samu horo su zama ƙwararrun likitocin haihuwa cikin ƙasarmu, waɗanda za su taimaka wa ma'aurata da ke da matsalar haihuwa farkon irinsa cikin ƙasar ta Liberia. Jetu Mutarika, matar shugaban Malawi, kuma ta ce burin mu ƙarfafa 'yan jarida su taimaka wurin waye kan ungoninmu. Gidajen jaridu za su zama muryoyin marasa murya, kuma wannan zai taimaka wa mata da maza da lamarin ya shafa su yi magana. Aisha Buhari, matar shugaban tarayyar Najeriya, ma ba a batta a baya ba. Ni kuma na da shirin samar da likitoci 6 a kowane sashi don kurum su kula da mata masu haihuwa da waɗanda ke da matsalar haihuwa, a kuma ba su tarbiya tare da ƙara ƙaimi wurin kawo ƙarshen nuna ƙyama. Mun samar da likitoci 3 da za su samu horo zama ƙwararrun likitoci da za su kula da matsalar haihuwa cikin ƙasar, abinda ya sa ake bayar da duk taimako farkon lokaci a ƙasar nan. Haka kuma muna yin tarihi a fagen kula da haihuwa tare da gidauniyar MEC. Matar shugaban ƙasar Ghana, Rebecca Akufo-Addo, ta ambata muhimmin rawar da mata ke takawa a yaƙi da rashin samun haihuwa da ƙyamar da ake nunawa.
Our expectation is that these two initiatives will lead to greater awareness.
Fatar waɗannan shirye-shirye guda 2 za su yi jagora zuwa ga faddakarwa mai girma a kan sabubba kiyayewa da maganin rashin haihuwa tare da magance matsalar nuna ƙyama. Ƙawancinmu da gidauniyar MEC babu shakka yana da amfani na lokaci mai tsawo. Matan shugabannin ƙasashen sun amshi kyaututtuka dangane da gudanmawar wasu wurin yaƙi da ƙyamar da ake nunawa waɗanda ba su da haihuwa. Gidauniyar ta dukufa ne a kan ƙarfafa mata waɗanda ake nuna musu fifiko gallazawa saboda gazawarsu wurin haihuwan ‘ya’ya, ta ƙirƙiro wannan dandalin yaƙan uƙubar rashin haihuwa a duk matsayi. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
a gaida Ridwan Abbas. Kafin mu ci gaba, ku shakata da wannan. Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu agogon ma'anan yana cewa ƙarfe 3:11 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa. Da makon jiya mun fara gutsuro muku kadan daga cikin batutuwan da wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto suka tabo a hirar da ta hada shi da Usman Mohammed, wani dan asalin jihar Bauchi dake zaune a Port Harcourt kudancin Najeriya. Duk da yake yana da tawaya a kafafuwansa biyu, bakon shirin bai yarda jirgi ya bar shi a tasha ba, domin ya dage haikan da neman na kansa, lamarin da ya bashi damar shiga sahun direbobin da ke jigilar fasinjoji a jihar Rivers. Usman Mohammed na amfani da wannan matsayi domin koyar da sauran abokansa na kungiyar nakasassu tukin mota ta yadda za su yi watsi da bara su kama sana'a.
To gaskiya dai game da yanayin sana'a na irin da tallafi haka wanda muke koya moto, especially wasu mutanen mu ne wanda idan muka dan yi aiki in mai ya dan rage haka muna iya cewa ne zo mu je mu dan koya maka moto, wani ma zai je da dan abun da ya samu a wajen bara zai kawo koda kudin galan ɗaya ne haka kai ma ka dan taimaka mishi da kudin galan ɗaya a je gidan mai a dan sa mai don ka koya mishi. Ba wani wanda ya taba zuwa ya ce ga wannan kudi ka taimaka ka ringa koya wa mutanen mota, ko kuma ga wannan ka taimaka duk ƴan uwanka da suke so su koyi moto ka taimaka ka koya musu, don in sun iya akwai wani tallafi da zai zo mana daga gwamnati na motoci ko wani abu, har yanzu dai bamu samu ba, amma ko muna sa ran Allah yadda wannan gwamnatin za ta yi mana kokari da izinin Ubangiji.
To akwai gwamnatin tarayya, sa'annan akwai kasashe na duniya daban-daban da suke da kungiyoyi masu zaman kansu, kamar kun taba neman wani tallafi game da wannan jan aiki, misali na samu ku samu ku dogaro da kanku duba da yadda bara ya zama kamar ruwan dare a sassa daban-daban ba ma na kudanci ba da ma arewacin Najeriya baki
daya. Abun da ka sani ne duk inda ka same mu muna da kungiya ko muna hada kai muna kai koke-koken mu, to amma mi za ka kai kukanka wani zai iya taimaka maka to amma ba zai zo hannunka ba, sau da yawa mutane suna so su taimaka mana to amma wanda suke tare da su ba za su bari abun ya zo wajen mu ba, wani mutum ne wanda idan ka je kai kukanka duk irin yanda kuka kai masa matsalolin ku zai taimaka muku to amma na tare da shi ba za su bari ku ganshi ba, sai su ce baya nan ko kuma su ce yayi tafiya ba za ma su bari ku ganshi ba. To shine abun da muke fuskanta, saboda ba mu da mutane wanda za su iya zuwa su tsaya mana su yi mana kokari duk abun da ya zo mana daga gwamnati ko kuma duk abun da ya zo mana daga sauran kungiyoyi, abun da aka ce a ba mu ya zo hannun mu. Ka gani
yanzu daga wace jiha ka fito daga arewacin Najeriya?
Ni dan Bauchi ne.
To yanzu wani kira zaka yi ga ita kanta gwamnatin jihar Bauchi, misali da gwamnatin jihar Rivers da ma Najeriya, da ta taimaka ma ire-iren ku da kuke da irin wannan lalura?
Eto wannan mu abinda zamu yi bayani shine kawai mu dai muna addu'a da kuma muna neman taimako ga dukkan mutumin, ba wai sai gwamnati ba, duk mutumin da yake so ya taimakawa na kashashe da kuma mara karfi, idan dai yana da hanyar da zai taimaka to muna neman taimako ga duk mutumin da ya niya dan Allah sai ya taimaka, saboda mi duk wanda kaga yana yin baran nan wani in yana idan san rai, wani baya idan san rai. Da dama za ka ga ana ce wani yana da lafiya, wani yana da karfi, wani to fa baka san me ke damun shi ba. Wani kuma kana ganin yana tafiya ne kawai, baka san menene ke tattare da shi ba. Kar ka ga mutum yana tafiya lafiya lau, baka san me ke tattare da shi ba. Ai wannan zai iya noma, a wannan zai iya tafiya, wannan zai iya sana'a hannu. To duka duk wanda ka gani yana wannan, in kai bincike akwai matsalan da ke tattare da shi wanda ta saka shi wannan baran. Ba wai kawai baran ne ya fito don ya yi ta, don ya ta yin baran bane, ba haka bane. In kaga mutum kana so ka taimaka mishi wani sana'a ka iya, me yasa aikin da kake yi, to duk taimako ne. Ko kuma za ka ga mutum yana cikin tafiya, yana dan wani karamin sana'ansa, sai ka taimaka mishi. Ka gani yanzu kamar yanda muke nan, muke dan tuka motocin nan, kaga motar nan da tawo yanzu haka na tsohuwar moto ne. To musubi yanzu haka in na samu moto mai kyau, zan iya daukan motar nan, bazan sai da ita ba. Akwai abokanai na da koyawa, zan ce wani kai ma ga motar nan, da kai da wani ku ringa hawa, kai ma ku ringa tafiya, kuma har ku samu ku koya wani. Ni ma kuma a motar da na canja, ni ma zan ci gaba da daukan wani wanda duk tafiyar da ba za ka taba gani kare yana tafiya aiki ba. Dole za ka gani da aboki, saboda mi, saboda yanayin aiki idan ya zo wani abun zai iya taimaka maka. Akwai inda za ku je moto ta yi muku matsala, wanda kai da shi za ku taimaka junanku, ku yi abun ku biyu. To in kai kadai ne ba za ka samu mai taimaka ma ba. Shi yasa kake ganin duk inda za mu je a cikin gari da sauran wurare, muna tafiya tare mu biyu, wani ma za ka ga mu uku ne muke tafiya don mu taimaka junanmu. To shi ne muke neman gwamnati da kuma yan uwa haka, daga duk mutumin da ya ga zai iya taimakawa na kasassu, da dukkan mai karamin karfi. Muna neman kukanmu game da duk wanda zai iya taimaka mana, taimaka mana
a cikin hiranmu. Ka nuna cewa kuna da kungiya wadda kuke wannan aiki, kamar misali kun yi rijista ga ita gwamnatin jihar Rivers. Misali gwamnatin jihar Rivers ta san da zaman ku?
Kungiyar da muke da ita wanda har kungiyoyin da ko kuma gwamnati ta san mu, to kamar mu nan Hausawa, kungiyar da muke da ita wanda akwai shugabannin su, sunan ƴan ƙasa, wanda su duk wani abu nan in ya taso program na taro ko na wasu abubuwa suna kiran mu. Amma mi idan kuma abu ya zo na tallafi daga gwamnati, ba za kuma su kira mu su ba mu abun ba. Yanzu kaman kwanakin baya ko wani taruruka da ake tafiya haka nan, wani kuɗi da gwamnati take cirewa a Indi DC da sauransu, kusan miliyan 30 miliyan 40 haka. To amma a mu guragunmu na 'yan arewa, ni kaga motar nan ni nake ɗaukan guragu 'yan ƙasa na kai su NTA, na kai su ko ina cikin gidajen rediyo na garin nan, kafin masu sun za su samu wani abu da ni da mai gidana Alhaji Mustapha. Kana ji? To amma da zanto cewa lokacin da kuɗi suka samu, gaba ɗaya ba wanda ya tuna da mu. Su sayi motoci su saida, su sayi motoci su saida, duk shekara sai sun samu kuɗin, kuma duk shekara sai sun sayi moto. Amma kan shekara yazo sun saida motar, kuma duk shekara yazo za su sayi moto kan shekara, saboda mai mota in ba a neman kuɗi ake da ita ba. Moto in ba wani aiki kake da ita, ba rike ta aiki ne. To shi yasa kaga mu da muke dan taxi din nan, muke dan abin nan, kaga har mu rike moto haka, har muna dan maintaining ɗinta, wanda aya aikin komai in ka bashi moto ma bai sanya zai rike ta ba. Mu muke taimaka junan mu ɗan arewa, amma su muna tare da su ne, amma duk abin da suka samu ba su taimaka mana ba. To yanzu ta kai da ka kawo wani lokacin ma, yanzu idan suka kira mu taro ma ba ma zuwa. Ka gani mu riga mun ware kanmu, saboda mun musu kokari, mun ga kuma su kansu suke ginawa ba sa taimaka mana. Shi yasa ga kungiyar su daban, kungiyar mu daban. Duk abin da ya taso ta bangaren suna yi wa kansu, kuma duk abin da ya taso ta bangaren muna yi wa kanmu da dan gurgudo.
To yanzu misali ita wannan sana'a, menene kalubalen ta gare ka?
Kalubalen sana'an nan dai ba wani kalubale ne wanda za a ce wani akwai takura ko wani abin nan ba. Kalubalen sana'an mu kawai shine ba wani yanayi bane wanda sai dai kaman wani lokaci haka, idan ana cikin rudanin wasu abubuwa haka, to shine ko kaman lokacin wahalan mai, mu kafin mu samu mai, inda za mu samu mu je wurin da ake dan samu man za mu samu. To amma mi idan kuma kafin mu samu man din, ko kuma kafin mu je wajen, shine kawai kalubalen mu. Don wani lokacin ana wahalan mai, sai mu kai kwana uku ma ba mu yi aiki ba, saboda ba za ka iya zuwa da motonka gindin inda za a baka man ba. Kuma ba za ka iya zuwa ka kira ka ce ga can motun ka a wuri kaza a taimaka a baka mai ba. Kuma zau da yawa za ka je gidajen mai ba a saidawa a jarka. To kaga sai kaga mu ba za mu iya zuwa, don ni na taba kwana a gidan mai, na taba zuwa 12 dare, saboda ba a fara sai da man ba kuma hitar da safe. Saboda me? Saboda in nace zan je da safe ba zan samu ba, kuma ba za a bani a galan ba. Ka gani? To amma mai kafa kuma yanzu zai fita yaje layi ya yawa, zai dauki galan yaje ya siyo, amma mu ba za mu iya ba. Amma don wani kalubale wajen gwamnati tana dan takura mana da sauransu, dan naira 100 da ake biya na ticket, ko dan 200 da ake biya na register, duk wannan gwamnati ta dauke, mu ba ma biya. Wallahi Allah, wannan kan gaskiya ba ma biya, ba ma samun wani kalubale wajen harkan neman mu a nan dai cikin gari.
yanzu kamar akwai wani bambanci da ake nuna muku misali kamar tsakanin direbobi waɗanda misali suke ba su da wata lalura da ku da Allah dura ma wannan lalura ana nuna muku wani kyama ko kuma wani abu ta wajen hawan mota ko wani bambanci
eh gaskiya ba a nuna mana don so da yawa ma wasu mutanen mu ne da yake ka san mu duk mutumin da fito daga arewa akwai dan wani yanayi nashi don ni tunda nake tuki akwai kristan da idan yazo ya same ni zai zo ya same ni yace wai ni ne mai motar nan a ce yace to hau zai in kai shi wani wuri akwai wanda shi ba inda zai je don ya ga inda nake tuki ya dauke ni don ya gane ya dauka a waya na a wayan shi kuma ya dauka ya tura min akwai kuma taran wasu Hausawa na gansu a hanya suna tsaye na yo baya da moto nazo na sauka nace mallam ina za ku je suka ce za su je wuri kaza nace to ku zo in taimaka muku ga moto nan dauke ku daya daga cikin su yace Allah sauke ya hau motan gurgu bai shirye mutuwa ba to kaga kalubale ma yafi zuwa ta bangaren mutanen mu
to wasu sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe idan Allah ya yi za ku ji mu dauke da ci gaban tantaunawar da ta hada wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto da Usman Muhammad Gurgu mai jigilar fasinjoji a kudancin Najeriya a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku sai an jima.
A gaida Sulemu Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Daily Guardian da mu soma sharhin jaridun na yau kuma labarinta shine tafiyar da tattalin arzikin kasar da kyau shike tattalin arurukan gwamnati inji Nana Adudankwa Akufo-Addo. Jaridar ta ce shugaban Ghana Nana Adudankwa Akufo-Addo ya nuna cewa tafiyar da tattalin arzikin kasar Ghana da kyau a cikin shekaru biyu da watanni goma shine sababin iya tattalin tsarurrukan gwamnati waɗannan na tsarurruka kamar yadda shugaba Akufo-Addo ya ce sun hada da baya da ilimin manyan makarantu sakandare kyauta wanda yanzu haka yasa aka ibi dan makaranta miliyan 1.2 wanda shine adadi mafi yawa a tarihin Ghana da kuma shirin tuka abinci domin ayyuka wadda yayi sanadin bunƙasar sarrafa a shekarar 2018 da kuma aikewa da kayan abinci zuwa ƙasashe makautar Ghana abinda ake kuma sa ran za a samu a shekarar 2019. A jaridar Daily Graphic wannan labarin ne kabiyewa sharaɗin lissafi da gaskiya shugaban ƙasa ne ke gaya wa Kate Akraku. Shugaba Nana Adudankwa Akufo-Addo a ranar Laraba ya yi kira ga sabon zaɓaɓɓen shugaban hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar Ghana Mr. Kate Akraku da ya bi sharuɗa na yin lissafi da tabbatar da gaskiya da kuma adalci wurin jagorar ƙwallon ƙafar Ghana ga matsayi na ci gaba. Har yau a jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne mai adana kuɗi na mazaɓar takuradi na jam'iyya mai mulki New Patriotic Party Mr. Mark Ofori an halbe shi har lahira a gidan shi dake Afijai cikin yankin sakandare takuradi dake cikin jihar Yamachi. Haka kuma ma'aikacin tsaro dake kan aiki a gidan shi ma an halbe shi kuma wasu 'yan bindigar daɗi ne da ba a san ko su wane ne ba suka yi wannan mugun danyen aiki. Sa'annan wasu 1767 suka rasa mahallin su a ambaliya daban-daban a asibiti cikin yankin Kwauta Yamma da a Cimbosu su dake gunduman Fantiakwa ta Kudu dukkan su a cikin jihar Gabashi. Ita kuwa jaridar Daily Statesman wannan labarin tarwaito shugaba Akufo-Addo ya yi kira da kawo ƙarshen nuna wa waɗanda ba su da haifuwa kyama. Jaridar ta ce shugaban ƙasa Nana Adudankwa Akufo-Addo ya kalubalanci shugabanni masu tsare-tsaren lamura na ƙasa da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma matan shugabannin ƙasashen Afirka da su taimaka wurin wayi kan al'umma akan nuna kyama ga ta waɗanda ba su da haifuwa domin tabbatar da cewar fama akan wannan mummunar abu yayi nasara. Da wannan muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum BA America, sunana Kasim Aliyu, sadonan matasan Asada a jihar Sokoto. Ina so in hani da wannan dama in yi magana akan cece-kucen da aka yi na game da tayayyen shugaban ƙasar Najeriya mun Babu Buhari a ƙasashen waje. To ni jama'a mu ya kamata su yi karatun tanatsu su gano shugaba Muhammadu Buhari ba shi irin shugabannin da sun ka zama irin sauran shugabanni ba ne. Shugaba Buhari shi mutum na wanda yake son kawo ci wa ƙasa ce. Zan taita ni ban ganin cewa ba za a kawo wani alfanu ko in ce cigaba ƙasarmu Najeriya ba. Saboda kun san cewa ƙasarmu Najeriya ya isa abubuwa da dama amma duk bai hana mai yi ƙoƙari ya kawo ci wa ƙasarmu ba. Ku yi hankuri. Insha Allah duk taita ni shugaba Muhammadu Buhari ke ƙasashen waje. Insha Allah muna keta zaton a ko alheri a tattare da wannan taitayen nashi. Da fata Allah shi mai da shi gida lafiya ta wadata da yadda ya yi. Sannan Allah shi ba shi ikon yi ma al'umma ta ayyukan ci gaba da mu na samun more rayuwa ga talakawanmu. Da fata Allah ya zauna da ƙasarmu Najeriya lafiya don ƙarshen duniyar musulmi baki ɗaya. Na gode.
Assalamu alaikum. Mai magana Umar Hassan Tankudu daga nan Katsina ba tsarin Rot. Shin ina tambaya ga jami'an gwamnatin Najeriya lokacin da aka motsa sai a ce za a ci mu man bashi. To mu wai ina kuɗin da ake sai da mai ko kuɗin haraji ko kuɗin kastan da suke tarawa. Sai da aka motsa za a yi wani lamari na budget sai a ce sai an ci mu bashi. To mu talakokin Najeriya mafi yawan mu muna goyon bayan shugaban majalisa gaskiya a daina ci mu talaka Najeriya. Da in mu rumbiya ba 'ya'yan mu da jikokin mu za su biya. Allah ya sauke Najeriya.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi. Da farko dole mu gode ma gidan Radio America bisa dama da kuke ba mu muke faɗa ra'ayinmu. Lallai wannan gidan Radio kun cancanci yabo, muna godiya gare ku. Bayan haka kuma ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da farfaɗo da ilimin primary school a Najeriya da kuma dawowa da mutuncinsa. To a gaskiya yana da kyau wannan makarantu na TCTC da aka kashe su yana da kyau a dawo da su. Sannan kuma yara sun yawa a cikin aji, yana da kyau kowane aji a rage yawan ɗaliban a kuma tabbatar da dukkan malaman da suke koyarwa a samu ƙwararrun malamai a inganta musu koyarwansu. Nagode.
Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar wakilan Amurka sun gayyaci tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro John Bolton domin ya je ya ba da shaida a mako mai zuwa a binciken da suke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Shaidu da dama sun ba da bahasi a gaban kwamitocin da ke binciken cewa Bolton ya nuna damuwa matuƙa kan yadda lauyan shugaba Trump na kansa Rudy Giuliani ya riƙa zagayawa yana tirsasa Ukraine da ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wanda ke neman tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa a baɗi kan wata badaƙala da ba ta bayyana ba. A watan da ya gabata shugaba Trump ya sallami Bolton bayan da suka samu saɓanin ra'ayi kan batutuwa da dama ciki har da na Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Najeriya ce ƙasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar. A cikin hukumar rashin faɗakarwa da gano cutar a ƙwararren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu ɗauke da cutar ta kansa a Najeriya wacce ke yammacin nahiyar Afirka. Hukumomin ƙasar Chile sun shambaci fadar White House ta Amurka bayan da suka soke wasu tarukan ƙoli biyu ciki har da wanda shugaban Amurka Donald Trump zai halatta a watan gobe.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Afrique.